أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تاتبتا قال لامي جرما دبوايا واندي قدر تامن حدوا أولنا ساهية لحدي أيومنا أشرن دأكو قوتانا هدو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدبو ديادة دريه دود أربعين دأكو wanda ya dace wa 28 din watan 11 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zamana 11 a cikin bayanin littahi na Sheikhu Malami Jamilu Zainu game da abin da ya shahiya ya kamata mu tarbiyantar da yaran mu saboda su zamanto nagartattu a cikin rayuwa su zamanto mana a matsayin qurratu ayn abinda idanunmu za su kalla mu ji dadi mu yi alfahari da su al'umma ta yi alfahari da su sannan kuma addinin su yayi alfahari da su gaba ta ƙarshe da aka tsaya akan ta shine bayani akan cewa lalle iya da kyau mahaifa su zamanto masu addu'a game da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiryar da yaransu matashiyar karatu a yau shine hatsari na tahdidun nasl idan aka ce tahdidun nasl shine mutun ya iyakance iya diyan da zai aifa bi ma'ana mutun ya ce iya san diya uku baya so su wuce haka nan ko kuma mace ta ce ita za ta aihu amma ba ta so diyan da za ta aihuwa su wuce adadi kaza to wannan al'amari ne wanda yana da hatsari kwarai a cikin rayuwar mutum musulmi dukkan mutumin da yake amsa sunan musulunci mutumin da yake cikin da'ira ta musulunci to ya sani cewa shi bai yadda ta cewa sai abinda addini shi ya shata mishi abinda addinin nan ya shata sune dokoki na Allah mai girma da buwaya Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce mu shi ya zuba mu a ban kasa sai da muka tsinci kanmu muka wayi gari muka ji mu a cikin rayuwa kahin haka ba mu san me yake faruwa ba to wannan ubangijin da kahin mu san abin da yake faruwa yake kulawa da mu bayan lokacin da muka yi hankali muka shigo cikin rayuwa muka yi kaza har muke takama da duk abin da muke takama da shi cikin arzikin shi muke ci cikin kulawar shi muke in ba dan shi ba mu ba komai bane ba mu gaba ɗayan mu kaya ne nashi al'amari ne nashi yanda ya ga dama zai sarrafa mu kuma ba wanda ya isa ya ce kala busa ga ka'ida ta la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Ubangijin nan da ya halicce mu ya zuba mu a ban kasa sai ya ce mana ga yanda za ku rayu ku ji dadi ga yanda za ku rayu ku wanye lahiya ga yanda za ku rayu ku rabu da jaraba da hayaniya na rayuwa kuma sannan a gobe kiyama ku iske ni kuna matsayin waɗanda na yarda da su to kaga dan adam idan zai yi lissahi da kokolluwar da Allah subhanahu wataala ya mishi kyautanta ya san cewa babu wata hanya managarciya tsarkakakkar hanya tsaftatattar hanya sama da hanyar da addinin musulunci ya dora shi to dan haka tahdidun nasl mutun ya iyakance cewa iya kaza zai aihuwa wannan kuma jan hankali ne kenan zuwa ga su uwaye wannan shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan kuma hallau ka kalubale ne game da abin da ya shahi yau da gobe ta rayuwa Allah mai girma da buwaya yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumar rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إياكو ودن دكوكي إياكو متاني كجسو رن أبنجزينكو واندي حالتيوكو دقري دايا دايا إتاتي ريت النبي آدم عليه الصلاة والسلام daga wannan ran ta annabi adam kuma batha minhuma rijalan kathira Allah ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa sannan Allah ya ce ku ji tsoron ubangijin da kuke roƙon junan ku da street da shi ku ji tsoron ubangijin ku kar ku yanke zumuntan ku Allah ya kasance mai kula ne akan duk abubuwan da kuke aikatawa daga wannan matashiya lalle yana nuna mana akan cewa asalin wanzuwar dan adam a ban kasa shine ta hanyar abin da ya shahi ayayyafa az-ziyadatu tabi'iyya bima'ana karuwar al'umma ta hanyar da ya shahi tabi'a shine cewa a aihe su a wannan wajen su tashi su rayu a cikin shi wannan shine abin da wannan aya take kwatanta mana take mana bayani akai kasashen da suka nuna ba su yarda ba kasashen da suke ga cewa sun waye kasashen da suke ga cewa sun ishi kansu sun dauki tafarki na abin da ya shahi takaita aihuwa da iyakance shi da huddu mata su rika kafada da diya maza wanda wannan muje mu duba mu gani a cikin rayuwa haka in me ya kai su saboda sun rushe wani asali daga cikin usul wanda su ne rayuwa take tahiya akan su cewa dan adam ya aihu shine zai wanzar da shi a saman doron kasa sai suka nemi su karya wannan sai ake ilga kasashen su a yau a cikin kasashen da ake kiran su da suna duwal zata shuyukh kasashen da wanda suka hi yawa a cikin kasar ko kuma kaso kasallar tijawa kaso ne wanda yake yana da girma to kaga wannan matsala ce mai girma wanda wannan ya kai su zuwa ga shiga ko kuma aro wasu mutane daga wasu wurare a ba su jinsiya a ba su nationality da sauransu ƴan uwa musulmi yau da gobin rayuwa ya nuna cewa mustaqbalul ayyam zata kasance ga dukkan mutumin da ya zamanto shine ya yawa a ban kasa to saboda wasu manhohi makamantan wannan zaka ji ana maganganun cewa a takaita ko a rage ko a kayyade to wannan kayyadewa mu sani cewa haramun ne ƴan uwa musulmi rayuwar duniya da kake ganin ta ke ƴar uwa musulma rayuwar duniya da kake ganin shi kawan shi da jin dadin shi shine almalu wal banun shine Allah ya ambata cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya yace da dukiya da yara sune kawata rayuwar duniya mu duba mu gani fa duk yanda mutun ya mallaki dukiya idan ya zamanto ubangiji subhanahu wataala bai bashi wannan da ba babu yanda za a yi sai shi daka mu gane waɗannan ƴaƴa da muke aihuwa har muke ga kaman sun mana yawa ko muke tunanin zamu rage kuna makamancin wannan mu sani cewa ni'ima ce wanda Allah ya jaddadar da ita akan mu wanda ba tare da wani abin da mu muka gabatar ba na katabus haka in tazo ta faru da mu ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala yayi a gare mu da aka muyi kokari matuka mu ga cewa mun amfana da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi a gare mu dan haka daraja ce da ni'ima daga ubangiji subhanahu wataala a gare mu da muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi musani cewa almalu wal auladu minan ni'amil ilahiyyati yas'a ilaiha al-insanu bi fitratihi da dukiya da yara ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda dan adam yake kaiwa ya kawo da fitirar da Allah ya mushi kowa yana so ya samu da sannan kuma wahuma min zinatil hayat waɗannan ababe guda biyu suna daga cikin kawanan rayuwar duniya walakin shayatinal ins waswasu li ba'dil nasi an yuhaddidu adada auladihim amma zaka samu wasu daga cikin shaydanun mutane suna sanya wasu wasi ga mutane cewa su rage iya adadin abin da zasu aifa wanda kuma tunani ne na mutanen da basu da addini mutanen da suke yammacin duniya su suke barbaran irin waɗannan tunani game da abin da ya shahi irin kasashe na musulmai walam yatlubu tahdida amwalihim amma daidai lokacin da basu yi magana akan cewa mutum ya kayyade dukiyar da zai samu amma yake magana ya kayyade abin da zai samu na abin da ya shahi iyali ko kuma abin da ya shahi yaran da zai aifa ko kuma ya kayyade abin da ya shahi ya dukiyar da zai samu zaka samu duka ba ai wannan ba ƴan uwa musulmi lalle mu sani cewa yara ni'ima ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalas a lokacin da dan adam ya mutu aikin shi ya riga ya gama yankewa sai ta hanyoyi guda uku na farko sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko mutun ya mutu ya bar wani ilimi a rika amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko ko mutun ya mutu ya bar wani yaro managarci nagarcaccen yaro wanda zai rika tana shi yana mushi addu'a misali yanzu ka mutu ka bar yaro kaman guda 10 ko 15 ko 20 ko 30 ko wani makamancin wannan kai tsaya gurgudan hali ka tarbiyantar da su cikin yanayin da ya kamata to waɗannan yara a ce dunin Allah za su rika yi maka addu'a kaga tabbas ariba kake kahinka kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zuwa tashin kiyama za a tadi kiyama kaga wata bataliyar lada za ka yi tambaya ya ubangiji wannan kuma ina na same shi ka san ba aikinka bane ba za a ce maka wannan da'ar da diyanka suke maka ne alaiti hal laqad hassa al-islamu ala kasrati al-awladi muslimci ya kwadaitar akan yawan yara والتزوج من امرأة ولود sannan kuma da mutun ya aifiya ya auri mace wadda ta kasance ma'abuciyar aifuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah manzon Allah yake cewa ku auri matattaki alwadud wadanda suke son ku macen da take son ka ita ce za ka yi kokarin aura ba macen da ya zamanto ba ta son ka ba kaga anan ma yana mana nuni akan cewa baya halatta ga uwaye su aurar da yaran su ga mazajen da ba sa so sannan manzon Allah ya ce alwanud ai allati talidu bi kathara wanda take aihuwa sosai to irin waɗannan matan su ake aihuwa in su ake aura inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa manzon Allah ya ce fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyama zanni al-fahari da yawan ku a tsakanin al-ummomi a gobe kiyama anan akwai matsala da wanda suke magana akan a takaita aihuwa suke yin cewa wai manzon Allah zai yi alfahari ne da mutanen da suka kasance marasa tarbiya a dama da aka yi magana a aihu ko maganar tarbiya ita ma tana nan a gehe ɗaya tare suke tahiya babu inda aka ce maka a mutun ya bar yaran haka nan kawai kara zube su rika yawo mutum mai imani wajibi ne dukkan yaran da ya aihuwa ya yi kokarin tarbiyantar da shi amma dan mutu wasu bus tarbiyantar da yaran su ba ba za a zo a ce mato shikenan bari a rage aihuwan saboda yaran kar da mutane su yi yawa saboda al'umma ka ta fada cikin wani hatsari a mun gani a rayuwa na yau da gobe za ka ga wanda yake da yaron dan kadan da biyu da uku sai ka ga su ne waɗanda suka yi kowa kuma lalacewa su shiga motoci su shagiya su kwaso mata su yi ta hatsari suna abin da su ga dama wannan abu ne wanda yake yana faruwa kuma ana gani a yau da gobe dan haka ba kadiya bace ta abin da ya shahi yawa ko kuma karanci a magana ce ta duk wanda ya aihu ya sani cewa wajibi ne akan shi ya tashi ba da tarbiyyar da ta kamata ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsiratar da kawunan ku da iyalin ku game da wutar jahannama daka wannan abu wani abu ne wanda yake wajibi ga mutum mai imani ya kiyaye shi abu na uku innal islama la yujizu tahdid an-nasl musani cewa musulunci baya halattawa mutum ya iyakance cewa diya kaza yake so ya aiwa me yasa saboda wannan ba tafarkin ka bane ba hurumin ka bane ba wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala idan kaga ana tahdidun nasl to illa li daruratin sai dai akwai wata larura ta rishin lahiya matar bata da lahiya akwai hatsari a cikin aihuwanta da sauransu to a wannan lokaci babu lahi ana iya kayyade adadin abin da za a aihuwa ko na makamancin wannan amma duk abin da ba wannan ba ba zai zama sababi ba misali tsoron talauci a misali karku ya waita ku rasa abin da zaku ci karatun ku ya zamanto wahala harakan likitan ku ya zamanto wahala ku kasa samun aiki duka wannan ba hujja bane ba duka ba hujja bane kawai ash-shaytanu ne ya'idukumul faqara shaytan ne yake alƙawalanta muku talauci ya sa muku talaucin ku ga ni a gaban idan ku duk da babu shi duka tsammahani ne ake yi daka wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye abin da yake doka ce ta Allah subhanahu wataala abu na hudu inna a'da al-islam musani makiya musulunci yas'auna suna kaiwa su kawo li taqlili adadi al-muslimina saboda su rage adadin musulmai bainama hum yutabi'una al-juhuda li ziyarati al-mawalidi wa raf'i adadi as-sukan a daidai lokacin da zamu samu su kuma suna ta kokarin ya za'ai a susu ya waita amma ko mu suna faman ya za'ai zaman to mun karanta anan malaika yake ka misali yace cewa misali kamar kasar Misr da wasu daga cikin kasashen musulmai sai ga har ana baiwa mata aqras bimana magunguna na abin da ya shahi su takaita abin da za su aihuwa kar su aihu da yawa ko kuma magungunan suke hana dokan juna biyu to to waɗannan abubuwa duka zaka samu suna ta faruwa, wai me yasa, wai ba a so dan adam yayi yawa a saman doron ƙasa, wanda wannan ƙasa doron ƙasan nan na Ubangiji subhanahu wataala ne. Duk abin da yake kaiwa ya kawo yake gilmawa na arziki, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da wanda ya darsu a tunaninmu da wanda bai darsu ba, duka na Allah ne subhanahu wataala. Kuma dukkan wata halittar da Allah madaukakin sarki zai halicce ta, to tana da makale da nata arziki, jadwal gareta, tana da nata tsari na arziki, wanda arzikinta bai shiga cikin arzikin wani, kowa nashi zai ci. Ku zamanto ko biyu a saman doron duniya da duk arzikin da yake ciki, iya abinda Allah ya rubuta wanda yake arzikin ku shine za ku ci. Ku zaman mutum miliyar 100 a saman doron duniya, iya kowa nashi zai ci, wani bayya cin arzikin wani, tabbas. Daka wannan wajibi ne uwaye su kwana da sanin haka. Kenan kar da ka iya daga cikin abin da za ka ga wasu daga cikin uwaye suna yi, suna takaita abin da ya shahi wani aihuwa saboda hujja ta su samu su biya musu karatu sosai, hujja ta su kula da lahiyansu, wanda duka al'amari ne Allah subhanahu wataala. Kar kai ka tsalandan kai dai ka aihu iyayen da Allah subhanahu wataala baka dama, sannan kuma ka tsaya iyayen da zaka iya wajen ganin cewa ka tarbiyantar da waɗannan yara akan tarbiya wadda addinin musulunci ya yarda da ita, saboda su amfana da rayuwarsu, su amfanar kuma da al'umma, kuma su amfani uwayensu. Mutane su riƙa madalla da ala san barka game da waɗannan yaran naka saboda irin tarbiyyar da ka ba su. To wannan shine gaba na abin da ya shahi tahdidun nasl, kenan wannan jan kunne ne kuma malamin ya zuwa ga abin da ya shahi su uwaye. Gaba ta gaba shine falalar salloli, sannan kuma da jan hankali akan mutum kar ya bar iyalin shi zamanto ba sa sallah. Ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa walladhina hum ala salatihim yuhafizuna ulaika fi jannatin mukramun. Kaga halin diya na kirki, su ne mutanen da so kasance suna kula da sallah, sun ba sallah muhimmanci, basu tozartar da ita ba, basu wance kalar da ita ba, basu jinkirta ta akan lokacinta ba, basu yi ta ba akan tunaninsu su, ko kuma a yanda su suka gada a sun yi ta ne akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Allah ya ce waɗanda suke kiyaye wannan sallah ulaika, waɗannan mutane fi jannatin mukramun, suna cikin aljanna daban-daban, waɗanda suke kuma abin karramawa, an karrama su, an ni'imta su, an darajta su, an ɗaukaka su a ranar da ɗan adam ya fi buƙatan taimako sama da kowace rana, ita ce ranar gobe kiyama. Allah zai karrama su a dalilin kula da sallarsu. Sannan ba haka nan kuma wajibi ne ga dukkan mutum magidanci ya ga sa ya sa ido da kyau, ya tabbatar da cewa gidan shi ana sallah. Idan ka lura matarka ba ta sallah, kai ka buga, ka kada, ka raya, kai nasiha, kai gargadi, kai jan hankali, ka kira mahaifanta sun ja hankalinta ta kiya, to wannan baya halatta ma ka zauna da ita, saboda mutumin da baya sallah kahuri ne. Abu na biyu a cikin kula da sallah, Ubangiji subhanahu wataala yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ubangiji yake cewa ka karanta musu abinda aka yi wahayin shi zuwa gare ka na daga alqur'ani mai girma, sannan ka tsayar da sallah. Ita sallah tana hani akan alfasha da dukkan wani aiki na kiyama, kuma ambaton Allah shine mafi girma, Allah ya san duk abin da muke aikatawa. Kaga anan an yi umurni akan a tsayar da sallah, a yi ta da ruku'i mai kyau, sujada mai kyau, karatun tahiyya mai kyau, duk wani abin da yake da alaka da ita a yi ta mai kyau. Wannan wajibi ne ka tsaya ka koya ma iyalinka, wani tashi kai sallah, wani iri ruku'i in gani, wani ya ake sujada, wani me ake ce a cikin ruku'i, wani me ake ce a cikin sujada, in an taso daga ruku'i me ake fada. Wanda duka yau da gobe da uwa da uba su yi kokarin karantar da yaran su, haka gidansu zai zama to gida ne mai albarka. Sannan Allah yake cewa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, azaba ta tabbata ga wasu mutane, wasu kaso daga cikin masu yin sallah. Su wane ne waɗanda suka kasance rabkanannu, gafalallu game da abin da ya shafi kula da lokacin sallah da yin ta yanda ya kamata? Suna yin ta suna koto, bi ma'ana suna yin ta yanda suka ga dama, shaf shaf za su yi su kammala, su dai kawai harkokin su na rayuwa, to wannan akwai matsala. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ce qad aflaha almu'minun, sai ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, haqiqa sirra bauta masu imani. Su wane ne masu imani nan? Su ne waɗanda suka kasance masu nutsuwa a cikin sallarsu. Allah mai girma da buwa ya ambata a cikin alqur'ani hali da hatsari na mutanen da zai zamanto ba sa kula da sallah, suna tozartar da ita. Allah ya faɗi a cikin suratu Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalat wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Lalle ba Allah ya ambaci wasu mutanen kirki, sai biyo bayan su da ambaton wasu mutanen da adha'us salata suna tozartar da sallah suna wance kalar da ita ba sa kula da ita akan lokacinta Allah ya saka bi sha'awoyin na rayuwar duniya da abinda zuciyar su taraya musu waɗannan mutanen tabbas za a sanya su wutar gayya Manzala sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan abin da ya shafi falalan salloli guda biyar game da rayuwar mutum musulmi yace ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khams marrat ku bani labari mana a ce ga wani tafki a kohon gidan ɗaya daga cikin ku kana wanka so biyar a diyyine hali ya baka min daranihi shay shin wani abu na datti zai saura a jikin gangan jikinka wani dauda zai saura mutum a ce yana wanka so biyar a wuni kaga wannan mutum ai ba zai dauda ba qalu sabai suka ce wallahi ya baka min daranihi shay ba wani abu da zai saura a gangan jikin shi na dauda manzala ke ta to fa zalika mislu salawati al khams wannan misalin salloli guda biyar kenan yamhu Allahu bihin al khataya Allah yana kankare wa duk wanda yake yin su zulubai shi Allah yana kankare mushi mu kiyaye da sallah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat al qawli da bambancin da ke tsakanin mu da kahure shine sallah faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar sallah haqiqa ya riga ya kafirta ya bar musulunci sannan kuma manzala ya ƙara ambatawa a wani hadisi na daban cewa inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufr tarku as-salat abin da ke tsakanin mutun da fadawa shirka da kafirci shine barin sallah to wannan sallah kaga iya daga cikin abin da yake wajibi ne magidanta ku kula kar ku bar iyalin ku saboda kallon tele saboda kallon wane ne so da yawa ana wasa da sallah a wance kalar da ita a walakantar da ita a nuna ba a bakin komai take ba saboda wani abin da ake kallo na sirri ko na makamancin wannan ka karantar da yaranka yanda za su yi alwala tun daga harkonta har ƙarshe kowa a zauna yayi sannan kuma sallolin ma a kula musu sallolin da suke na farilla sannan kuma a ƙara musu da abin da yake na nafila ne a karantar da su irin abubuwan da ake faɗa a cikin sallah tun daga raka'a ta farko har zuwa raka'a ta ƙarshe wanda duka iya daga cikin wajibin uwaye akan ƴaƴansu sannan ba haka nan kuma a karantar da su hukumce-hukumcen da suke da alaka da sallah kenan da sauran ababen da suke da muhimmanci game da rayuwar mutum musulmi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa game da abin da ya shahi kula da sallah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sannan ba haka nan kuma yake cewa idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa wanda ake cewa tahiyatul masjid sannan kuma daga cikin kalan salloli wanda suke ba na farilla ba manzala sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan kenan mutun ya tahiyatul masjid irin su sunanur rawatib raka'a guda 12 da makamantan wannan sannan kuma abin da ya shahi sallah ta juma'a da sallar jami'i duka diyanka zai zama to ka kula ka bada himma akan cewa suna irin waɗannan abubuwa to wannan sune kusan abin da suke da alaka da abin da ya shahi sallah sai magana da bayani akan abin da ya shahi sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan shi kuma bayani akan shi zai ɗauki lokaci saboda akwai buƙatuwar a tsaya a shinhuda magana mai kyau akan wannan bangare kenan insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakata sai ya zaman to satin sawa sai mu ji hukumce-hukumcen kidi da waka a cikin musulunci me yake hukuncin su ɗan uwa musulmi waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ya kamata mutum ya kula da su idan yana so ya ga gobe mai kyau rayuwar duniya ta taƙaitatta ce duk abin da kake gani a taƙaice yake ƙarewa zai komai yayi daɗi komai yayi wahala ƙarewa zai ko lahiya ko rishin lahiya ko mulki ko rishin mulki komai dai abin da yake cikin rayuwar nan a kayyade yake iya da iyakar da wata rana sai dai a bada labarin shi wata rana kuma labarin ma ba za a iya bada ba saboda wanda zai bada labarin ma babu shi ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah